Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 6 ga watan Satumba, Disamba. To, ana harmar gudanar da zaben shugaban kasar Ghana gobe Laraba.
Zaben nan da za a yi, Allah sa yi lafiya, a kare shi lafiya, wanda zai duba uwayenmu da kakanninmu da yayinninmu da ƴaƴanmu da jikokinmu, Allah ya dora shi.
Za kuma a ji martanin hukumar 'yan sandan Ghana kan zargin 'yan adawa cewa gwamnati ta ƙi barin 'yan sanda su yi aikinsu yadda ya kamata. Yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'ida ko rashin fa'idar hana shigar da motoci a Najeriya ta ƙasa. Lambar da za ku buga ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-2-6-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an ƙasar Najeriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce za su iya kare tashe-tashen hankulan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a arewa maso gabashin Najeriya kafin abin ya yi tsamari idan har sauran ƙasashen duniya suka kawo ɗauki. Daga cikin miliyoyin dalar Amurka na gudanar da ayyukan jin ƙai na shekara mai zuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema, ta ce tana son sama da dala biliyan ɗaya don gudanar da ayyukan jin ƙai da mutane kusan miliyan 7 da yaƙin Boko Haram ya ɗaiɗaita a arewa maso gabashin Najeriya za su mora. Wannan da ya ninka abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema a wannan shekara ta 2016. Ministar tsare-tsare da kasafin kuɗin Najeriya Zainab Ahmed ta ce dalilin neman ƙarin kuɗin ya zo ne kasancewar nasarar da jami'an soja suka samu na ƙwato yankunan da ke hannun 'yan Boko Haram a baya. Ayyukan jin ƙan dai zai mayar da hankali a jihohi uku da abin ya fi shafa, wanda suka haɗa da Borno da Adamawa da kuma Yobe. Majalisar Ɗinkin Duniya dai tana auna mizanin gurin da ya fi cancanta da za ta kaiwa wannan taimako.
Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Japan ya ce Prime Minister Shinzo Abe ba zai nemi gafara game da harin da Japan ta kai kan tashar jiragen ruwan Pearl Harbor ta Amurka a shekarar 1941 ba, a ziyarar da zai kai tsibirin Hawaii a cikin watan nan. Prime Minister na Japan zai kai ziyarar ce da nuna ƙudurinsa na hangen nan gaba, da kuma tabbatar da ganin cewa bala'in yaƙin duniya da aka yi a baya bai sake faruwa ba, ya kuma tura saƙon neman sulhu tsakanin Amurka da Japan, a cewar sakataren majalisar zartaswar Japan Yoshihide Suga a yau ɗin nan Talata. Cikin wannan shekarar za a cika shekaru 75 da kai harin da ya sa Amurka shiga cikin yaƙin duniya na biyu. Wato watanni 6 da suka gabata, shugaba Obama ya zama shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da zai kai ziyara zuwa wani wurin tunawa da waɗanda suka mutu a birnin Hiroshima na Japan, inda a shekarar 1945 Amurka ta jefa bom ɗin nukiliya na farko a duniya a ƙarshen yaƙin da aka yi. A wani al'amari kuma na daban, wani mai yi wa jam'iyyar Republican hidima a fannin manufofin hulɗa da ƙasashen waje ya isa ƙasar Taiwan da safiyar yau ɗin nan Talata a wata ziyara ta mako guda, wacce ta yi ta haɗa da ganawa da shugaba Tsai Ing-wen bayan da ta taya shugaba Donald Trump mai jiran gado murnar nasarar da ya samu a ta wayar tarho ranar Juma'ar da ta gabata.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A muhimmin jawabinsa na ƙarshe a kan tsaron ƙasa, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na jaddada muhimmancin manufofinsa na yaƙar ta'addanci don kare Amurkawa daga barazanar da ta taso a lokacin mulkinsa na shekaru 8. Fadar White House ta ce Obama zai iya yin ikirarin cewa gwamnatinsa ta samu nasarar ƙulla ƙawance tare da haɗa kai da gwamnatocin wasu ƙasashe don karya lagun 'yan ƙungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba tare da faɗaɗa ƙarfin sojan kasar fiye da kima ba. Yayi wannan bayani ne a sansanin sojan McDill dake kudu da gabashin jihar Florida. Mataimakin mai bada shawara a fannin tsaro a fadar shugaban Amurka Ben Rhodes ya ce wannan na nuna tsari mai dorewa wanda a da muke takaitaccen yawan dakarun Amurka a ƙasa, amma wasu masu fashin baki a fannin yaki da ta'addanci na ganin tashin ƴan ISIS na nuna cewa gwamnatin Obama bata dauki mataki da wuri ba duk da nasarar kashe manyan shugabannin kungiyar ta ISIS da ta yi.
Shugaba François Hollande ya zabi ministan harkokin cikin gidan Faransa Bernard Cazeneuve a matsayin wanda zai mai gurbin Prime Minister kasar. Cazeneuve zai mai gurbin Manuel Valls wanda ya yi murabus yau Talata da neman tsayawa takarar zaben shugaban kasa da za a yi shekara mai zuwa karkashin jam'iyyar Socialist Party. Valls dan shekaru 54 da haihuwa ya jefa sunansa cikin masu neman mai gurbin shugaba Hollande wanda ya sanar cikin mako da ya gabata a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin cewa ba zai nemi tazarci ba. A matsayin ministan harkokin cikin gida, Cezano na kan gaba wajen ɗaukar mataki akan jerin har-haren da 'yan ta'adda suka kai a ƙasar wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 200 cikin shekaru biyu da suka gabata. To, labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a yayin da ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana gobe, ƴan adawa sun yi zargin cewa gwamnati ta ƙi sakar ma 'yan sanda mara ta yadda ba su yin aikinsu yadda ya kamata. To, kan haka ne abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tuntuɓi DSP Hussein Abdulrahman na hukumar 'yan sandan Ghana wanda ya ce,
"Ai, hamayya, kowane lokaci idan su tsaya nasu zargi suke yi saboda su nuna cewa ba a tare da su. Amma professionally mu muna aiki ta yadda ta ingantu yadda ya kamata mu yi aiki."
To, bari mu duba menene babban matakan da kuka ɗauka na tabbatar da ganin cewa an samu wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Babu shakka cewa to yau haka dai aski dai ta kai gaban goshi, to ayyukan da muka tabbatar tana kuma nuna amfani. Ɗaya daga cikinsu ne ɗan sanda da kuma soja, jami'an tsaro duk baki ɗaya. Kowa yanzu haka ya tafi inda zai tsaya ya yi aiki da farko kenan. Na biyu kuma bayano da dama abinda muke neman mutane su yi ranar zabe lokacin da kuma ake zabe da kuma bayan an gama zabe. Bayan haka matakan da ya kamaci mu ɗauki na nuna cewa nan ga mun sani nan fitina yana iya tasowa irin wannan anguwa, duka 'yan tsaro da irin nau'in mutane da ya kamata a ajiye wannan wurare dukansu mu yi.
Hiranmu da limamin 'yan sandan Ghana DSP Hussein Abdulrahman Hussein ta biyo bayan korafi da madogon 'yan adawa a Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Addo ya yi a wurin wani taron kulla yarjejeniyar zaman lafiya da hukumar zabe tare da haɗin gwiwar majalisar zaman lafiyan ƙasar suka shirya, inda shi Nana Akufo Addo yake cewa,
"I believe the reason the atmosphere still seems clouded with anxiety and there are increasingly loud calls for..."
Yace babban dalilin da yasa har yau mutane suke cikin rudani kuma ake ci gaba da kira nan da can kan zaman lafiya shine gwamnati ba ta bada ƙwarin gwiwa ga 'yan ƙasar cewa jami'an tsaro za su yi aikin su ba sani ba sabo, inda ya bada misalai na cin zarafi da aka yi wa 'yan jam'iyyar sa a wasu wurare a cikin ƙasar.
"The recent violence against members of the MPP..."
Taron da aka yi a makon jiya a birnin Accra ya tattaro wasu shugabanni a Afirka kamar shugaban Liberia Ellen Johnson Sirleaf da tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki, sai kuma tsohon shugaba JJ Rawlings da babban alƙalin Ghana Theodora Georgina-Wood da duk wani mai fada a ji a Ghana. An baiwa 'yan takarar dama kowa ya sanya hannu akan takardar yarjejeniyar da yin takaitaccen jawabi bisa alƙawarin da suka ɗauka. Shugaban ƙasa John Dramani Mahama kuma ɗan takarar jam'iyyar NDC mai mulki ya yi jawabin nasa yana cewa,
"My fellow presidential contenders. I, John Dramani Mahama, wish to state my utmost commitment and
yace ɗan uwana ɗan takarar shugaban ƙasa. Ni, John Dramani Mahama, ina tabbatar muku da himmana ga zaɓe cikin lumana, zaɓe mai cike da nasarori. Ko shakka babu, ni ne wanda zai yi babban hasara idan ƙasar nan ta faɗa cikin rigima.
More to lose than any of the other candidates here.
Shi ma ɗan takarar babban jam'iyyar adawan ta NPP Nana Akufo Addo ya bayyana alƙawarinsa kamar haka.
I can speak for the NPP and state without any equivocation that we will not do anything to endanger the peace of.
Ba za mu yi wani abin da zai jefa zaman lafiyar kasar nan cikin hadari ba. Kazalika sauran ƴan takara guda biyar kowa yayi nasa tsokaci inda suka tabbatar da alƙawarin su na tsare zaman lafiyar Ghana.
A gaida Baba Yakuma Keri abokin aikin mu da wannan rahoton. To har yanzu kan zaben na Ghana, wasu ƴan asalin Ghana mazauna Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan zaben da ake shirin gudanarwa gobe a kasar su. Hassan Umaru Tambuwal gare ka.
A gobin Laraba ne za a yi zaben shugaban kasa a kasar Ghana. Akan haka ni ji ta bakunan wasu ƴan Ghana mazauna Najeriya.
Sunana Musa Kallamu, sarkin ƴan Ghana a Najeriya, kuma ina sarautan Wangarawa a Farai a Ghana.
To sarki, idan Allah ya kai mu gobe Laraba za a yi zaben shugaban kasa a kasar Ghana, menene fatanka?
Addu'an da muke Ghana a yi zabe lafiya kuma a kare lafiya, kuma duk wanda Allah ya ba shugabancin Ghana muna goyon bayan sa. Hassan Musa Rakai bayuwa mu fito mu ce ga wanda muke ra'ayin sa, amma muna roƙon wanda Allah ya bashi ya ci gaba ya gyara mana kasan Ghana kamar yanzu yadda muke gani. Ana fadin Ghana ya kyau, Ghana ya kyau, ta gyaru tafi kuma wajiya da muka santa.
Ni mutumin Ghana ne, to fata na dai a yi zabe lafiya, wanda Allah ya ba shugabanci mu goya musu baya. Allah ya ba mu zabe mai adalci.
Sunana da Mala Ede, aifu wadan Ghana ne, Ababu Zango na Batu. Annan mu ce zaune Najeriya ne, muna ma Ghana fata alheri. Sai wanda ya samu kuma ya tuno da mu. Mu wanda muke da Najeriya kuma muna fatan Najeriya da alheri. Kuma yanda muke da lafiya, Ghana kuma tsara lafiya haka nan.
Sunana Zainabu Abu, Accra Ghana. Ni ne jikan tuta na sabon Zango. Zaben nan da yi, Allah sa yi lafiya a kare shi lafiya. Wanda zai duba uwayenmu da kakanninmu da yayyeninmu da ƴaƴanmu da jikokinmu, Allah ya dora shi. Wanda ke da niyyar fitina, Allah kaura shi.
Sunana Sadiya, Ghana. Zaben nan da za a yi, ya Allah ya Ubangiji, muna roƙon ka duk wanda zai shiga a ji daɗin gari, a samu ci da sha da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka tabbatar mana da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal amma Ibadan. To an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan shirin hana shigowa da motoci a Najeriya ta ƙasa da gwamnatin Najeriya ke yi. Amma kafin nan ga wannan saƙon.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To wake kan layi? Akwai wani a kan layi?
Muna magana da Muhammad Sani.
To muna jin ka.
Daga Agusau.
To muna jin ka Malam Muhammad.
To gaskiya mu ra'ayina ne game da wannan da aka sanar da shigowa da motoci Najeriya, gaskiya bai ba, ko ba gaskiya ba. Sai ba motoci ba har abinci shinkawa da aka hana 'yan Najeriya su shigo ita. Gaskiya mu talaka mu a cikin wani hali ta mutuncu da masu mulki da yake su suna da ta hanyoyin da za su ci gaba da kansu, amma mu gaskiya talaka mu a cikin matsaloli, ko ba gaskiya ba.
To
don Allah ba motoci ba har abinci, don Allah shinkawa a buta mana goda a shigo da ita.
To baka ganin in aka yi haka nan Najeriya ba za ta samu ci gaba ba a kwatankwacin kasashen da suke shigowa da waɗannan kayayyaki? Me isa Najeriya ita ba za ta shigar wata ƙasa ba?
To ai sai a yi mana wani tayin, za a yi haka nan, sai a wa 'yan Najeriya wani tanadi game da ci gaba na wasu abubuwa, sannan a ce an dakatar da shigowa da su, amma babu wani tanadi ga 'yan Najeriya da aka yi mana.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna. Wake kan layi?
Alhaji Lawan Shakkabu Suleiman, Gombawa, Karamar Kumalin, Rigar Kaduna.
To muna jinka.
Ni ra'ayina akan maganin hana shigo da motoci ta kanan ta hanya sai ta ruwa gaskiyar magana za a waye gari talaka ba zai iya hawa mota ba a Najeriya tsakani da Allah. Muna roƙon gwamnati ta duba ta sadin ido kawai a kan ka'idojin da ake biya a biya, amma a hana zuwa sai ta ruwa ba kowa yake da ƙarfi da zai iya shigo da mota ta zo ba. Gaskiyar magana masu zuwa kwatan don zo kwaya ɗaya biyu su zo a samu motsi da sauki abin ya zaɓe in ya zo aka hana tsakani da Allah talaka mota sai dai in zai hau zuwa Lagos ko Iranian shiga.
To baka ganin idan aka bari ana shigar ana shigowa da motoci ta ƙasa Najeriya za ta rinka rasa kuɗin shiga da ya kamata ta samu?
A tuwalin idan aka idan gwamnati ta sa ido a kan iyakoki ana biyan ƙa'ida da shigoci da sauransu, ina ganin ba zai hana.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu kada Kebi. Wake kan layi a Kebi? Wake kan layi a Kebi? To da alamar malamin layinsa ya katse. To kamar yadda muka ci. To malam na Nasarawa, muna jin ka.
Ni ne Alhaji Nuhu na Maruma a jin gungiyar mahauta na lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
To muna jin ka.
Yawwa, game da wannan kudiri da shugaban ƙasa ya ɗauka na shiga da motoci a dakatar da shi a bi da shi ta hanyar ruwa yana da kyau, yana da alfanu.
Saboda me?
Da a samu kuɗin shiga. Don masu biyi ta bayan fage ba a samun kuɗin shiga. Ya kamata tun da yanzu canji ne na alheri mu taya shi da addu'a kudirin da ya niya. Wannan Ubangiji Allah ya sa ya zamanto alheri.
To baka ganin talaka za su wahala tunda yake sai sun
To wahala dai game da talaka dai sai dai addu'a. Kuma yanzu dai mun yi hakuri wahala ya kusa karewa in Allah ya yarda.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu kada jigawa. Wake kan layi?
To ka almashi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To Haji Rabi'u muna jin ka.
To ni ra'ayina gaskiyar magana wannan bawan Allah ya fi mu nazari, ya fi mu tunani, ya fi mu sanin halin da ƙasar nan take ciki. Duk abin da aka kirkiro mana mun san akwai abin alheri a cikinsa, kuma kayanmu na Najeriya zai yi daraja. Duk abin da aka kirkiro to mu kanmu a da muna ganin cewar da an janye tallafi, tallafin na gafiyar da mai yawa da a Najeriya, kuma yanzu ɗan Najeriya talakan Najeriya yana jin daɗi. Saboda haka a lokacin da aka kirkiro aka ce kaza to mu bi umarni, kuma arziki na Allah ne. Talaka yau in Allah ya zai sai jirgin sama sai ya tsaya.
To Haji Rabi mun gode da wannan bayani naka. To bari mu kada Sakkwato. Wake kan layi?
Fasima ɗan maza Sokoto Gwaranyo.
Muna jin ka.
To ni ra'ayina dai ga shugaban ƙasa. Gaskiya ba na son a hana shigowa da motoci ta ƙasa. Saboda nan ne talaka ke samu wani da za su samu wani shigowa da motocin nan.
To ba ka ganin idan aka ce a rinƙa shigowa da motoci ta ruwa aka kyautata tsarin shigowa da motocin duk dai ya fi, gwamnati za ta amfana a maimakon a yi fasakwabrinsu. Talaka ya cutu, ita gwamnati ta cutu?
To, ni dai ra'ayi da aka ga ya fi duk yanda talaka zai samu sauki mun shi ne muke so.
To mun gode.
Ta ga shigowa ta ruwan ya fi sauki ne to babu lagi sai a yi haka dai.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Har yanzu dai.
To na gode.
Wake kan layi kuma Adama?
Sashi ma ɗan maza da.
To da alamar layinka ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da shirin gwamnati. To wake kan layi yanzu? Wake kan layi daga Niger? Wake kan layi? Wake kan layi? Daga murya? Ka daga murya sosai. to da alamar dai a layinka da matsala. To kamar yadda muka ce muna so ne mu ji ra'ayinku game da wato shirin gwamnati. To bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
To assalamu alaikum, sunana Murtala, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin kamar Murtala.
To a gaskiya da dai hankali na ya tashi, to amma da na dan samu wani da ya dan san harka yake dan waya mana da kai, na dan fara samun nutsuwa. Amma fa abin da nake so in ga amma su masu kasa cewa fa a dukkan kancan sana'a da za a mara ma talaka baya ya iya juya goma ya samu 20, to magana rashin aiki da ya sauki. Yanzu yadda kai dorin ka bashi kudi fa bai san yanda zai je, ko jarin shi bai kai je siyo mota a wata kasa ya zo ne da ya biyo ta wuri kasa ba, amma zai iya kila shiga Nijar a sa doka ya bi ya je siyo yanda doka ta tsara ya zo ya samu riba a ciki. To kaga haka zai yanda za su yi tunani sosai, haka zai kara kawo fa rashin sana'a da rashin aiki.
To mun gode sosai da wannan bayani naka. Bari mu kada jamhuriyar Nijar.
To salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuma mana aliya daga dogon ta sayan horin Nijar.
Muna jin
in ba da naura a yi da wannan doka da gwamnatin Najeriya ta so ta hana ta bisa ga harkar motoci dangane da amulawa kwatanni daga biyu Nijar ko shiga Najeriya. Yalle idan an kace za a yi wannan doka, matsalolin da za a samu a ce sai akwai wata yawa jirgin ruwa, inda har motocin suna biya ta bayan waje na rafidi sun san saka doka ya a samu za a iya saka doka tun da suna biya hannun jirgin kuma an zo an samu wani kuma sai samu suna biya da kai suna ana samu sauki kuma ga yadda suka doka da hanya. Na gode mu da Amurka, ina ma mallaka Allah da gudun da kanyin horin Nijar.
To mun gode da gudunmuwar da kowannen ku ya bayar a wannan maudu'in. Da fatan za ku ci gaba da wato taka rawa sosai a wannan shiri. Ga kuma shiri na gaba. To sai kuma shiri na gaba, wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa inda aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a Lome babban birnin ƙasar Togo. Kuma ƙasar Senegal ita ce ta yi galaba gaban takwaranta na ƙasar Mali da suka kai wasan ƙarshe. Kuma wannan shi ne karo na uku da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal masu bugawa a cikin gida suka yi nasarar lashe wannan kofi na Iyemuwa ko ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da kudaden sefa. Wasa na gaba za a yi shi ne a baɗi idan Allahu ya kemu a ƙasar Guinea Bissau. A wasannin ƙwallon ƙafa duka dai a ƙasashen Turai a yau ne za a yi zagaye na shida na wasannin ƙwallon ƙafa na Champions League, inda ƙungiyoyin da suka kasance zakaru na ƙwallon ƙafa a ƙasashen su za su fafatawa ta ƙarshe a rukunan su. A rukuni na ɗaya, Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa za ta goga da Ludogorets Razgrad, yayin da FC Val za ta buga da Arsenal ta kasar Ingila. Sai kuma a rukuni na biyu, Benfica Lisbon ta kasar Portugal tana goga da Napoli ta kasar Italia, yayin da Dinamo de Kiev za ta goga da Besiktas Istanbul. Sai kuma Manchester City a rukuni na C za ta goga da Celtic Glasgow ta Scotland. Sai FC Barcelona da za ta buga da Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus, yayin da a rukuni na D PSV Eindhoven za ta goga da FC Rostov, yayin da Bayern Munich ta kasar Jamus za ta buga da Atletico de Madrid ta kasar Spain. Za a ci gaba da wannan wasanni da sauran rukunna a ranar gobe idan Allahu ya kai mu. Idan muka leka a wasannin tseren kwalekwalo wanda ake yi na zagayen duniya ba tare da kas ɗaya ba, to wannan ɗan kasar Faransa Kito de Pavan yanzu haka dai a tsakiyar ranar yau ne ya izo sakon neman ceto bayan da kwalekwalon sun rarki wani abu da ba tantance har ya zo yanzu ko mine ne ba, kuma abin da ya sa kwalekwalon nasa yar cika da ruwa.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da samun nasarar soja akan tsagera yake da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro, hakan bai isa ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda ba za su sake kamanni ba. su sake hadewa su kuma sake bayyana a nan gaba ba. Karamar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da tsaron fararen hula, demokradiyya da kuma haƙin dan adam, Sarah Siwa tace babban ginshikin dabarun yaki da tsagiranci shine gano cewa murƙushe ƴan ta'addar yau a fagen yaki ba zai iya kashe aƙidarsu ko kuma samar da yanayin da zai hana sabbin ƴan ta'adda sake balla a nan gaba ba. Ma'ana yaki da tsagiranci yana neman hana ullar sabbin ƴan ta'adda ta hanyar taimakawa jama'a da al'ummomin da suke cikin kasadar fadawa tarkon ta'addanci domin kada su shiga cikin ta. Daya daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi shine samar da shugabanci na gari tare da kawo ƙarshen manufofin gwamnati masu rura wutar sabani har ya koma ga zub da jini. Idan gwamnati ta kasa kare ƴan ƙasa da kuma mutunta haƙƙunan su, hakan na haifar da ɓacin rai da kuma ƙiyayya wanda ƴan tsagera ke amfani da su. Misali, Boko Haram ta ƙara ƙarfi ne bayan da jami'an tsaro a Najeriya suka ɗauki matakan danne zanga-zangar lumana, suka kashe mutumin da ya kafa ƙungiyar Muhammad Yusuf ba tare da gabatar da shi a gaban shari'a ba. Al-Shabab tana amfani da matakan wuce gona da iri da dakarun tsaron Kenya ke ɗauka wajen samun sabbin mayaka. Haka kuma Afghanistan, Taliban na amfani da zarmiya da cin hancin gwamnati domin samun sabbin mayaka a kowace shekara. Yadda gwamnati take lura da haƙoƙin ƴan ƙasar ta na da nasaba sosai akan irin barazanar ta'addanci da za ta fuskanta. Abu na biyu mai muhimmanci akan yaƙi da tsagiranci kuma shine ƙara ƙarfin al'ummomin da ke iya fuskantar wannan barazana, ta yadda shugabanni da iyaye da abokai za su iya gano alamun tsagiranci tun kafin ya yi nisa su kuma magance shi, ta yadda cibiyoyi da manya za su iya shawo kan waɗanda suka nuna alamun shiga tsagiranci, su koyar da su abubuwa daban-daban ko nuna musu hanya mafi a'ala. A duk wurin da al'umma za ta iya gina irin wannan harsashin, to zai yi matuƙar wuya ga ƙungiyoyin ta'addanci su sami sabbin mabiya ko kuma mafaka. Amurka na goyon bayan ƙungiyoyin mata da yara a duniya, ciki har da kudancin Asiya, wajen ɗaukar matakan da suka dace idan sun ga alamun tsagiranci a cikin unguwanninsu. Amurka ta taimaka wajen kafa wata ƙungiya mai suna Strong Cities Network domin haɗa magadan gari da shugabannin garuruwa da birane da ƙananan hukumomi na duniya wuri guda, ta yadda za su riƙa musanyar bayanan matakan da ke aiki da waɗanda ba su yin aiki wajen murƙushe hanyoyin shigar da mutane cikin ayyukan ta'addanci. Duk da hasarar mayaka da kuma yankuna da ƙungiyar da ishe yi a bakin daga, yana da matuƙar muhimmanci a tuna da cewa hana ɓallar sabbin ƴan ta'adda shi ma yana da muhimmanci kamar yadda murƙushe ƴan ta'addar yake da shi a yanzu. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumul ya dawo da labaran duniya. An manfa a taƙaice.
A takaice, Malam Ibrahim, jami'an ƙasar Najeriya da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce za su kare tashe-tashen hankulan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a arewa maso gabashin Najeriya kafin abin ya yi tsamari idan har sauran ƙasashen duniya suka kawo ɗauki. Daga cikin miliyoyin dalar Amurka na gudanar da ayyukan jin ƙai na shekara mai zuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema, ta ce tana son sama da dala biliyan ɗaya don gudanar da ayyukan jin ƙai da mutane kusan biliyan bakwai da yaƙin Boko Haram ya daidaita a arewa maso gabashin Najeriya za su mora. A muhimmin jawabinsa na ƙarshe a kan tsaron ƙasa, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na jaddada muhimmancin manufofinsa na yaƙar ta'addanci don kare Amurkawa daga barazanar da ta taso a lokacin mulkinsa na shekaru takwas. Fadar White House ta ce Obama zai iya yin ikirarin cewa gwamnatinsa ta samu nasarar ƙulla ƙawance tare da haɗa kai da gwamnatocin wasu ƙasashe don karya lagun ‘yan ƙungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyin ‘yan ta'adda ba tare da faɗaɗa ƙarfin sojan ƙasar fiye da kima ba. Ya yi wannan bayani ne a sansanin sojan MacDill da ke kudu da gabashin jihar Florida. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Japan ya ce Prime Minister Shinzo Abe ba zai nemi gafara ba a ziyarar da zai kawo nan Amurka.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safi idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Saida Hamdan wadda ta haɗa mana sautin da injiniya mu Shadrack, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, huta lafiya. Sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.